أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ما الله سبحانه وتعالى وديا wanda ya hada mu da ku a wannan wuri mai albarka domin gabatar da takaitaccen nasiha ga kawunan mu gaba daya. Nasiha wanda yake ta shafi mazajen gobe, matasa waɗanda su ne wata rana za su zo su karbi direction ta jan al'umma, ko mu ce matuki, kamar yadda ake ɗaukar bola stare. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabata, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makominmu da mu da ku gaba daya. Maudu'inmu yau zai tattauna ne akan wato muhimmancin dukiya a musulunci, da kuma irin yadda ya kamata matasa su tashi su dukufa wajen neman dukiya. Kenan, wannan shine maudu'i da mu tattauna akan shi a yanzu bi idnillahi ta'ala. Maudu'in yana da rassa kamar haka. Abu na farko, matsayin dukiya a musulunci. Abu na biyu, muhimmancin dukiya a musulunci. Abu na uku, addinin musulunci addini ne na aqida da ibada da kuma rayuwa. Abu na hudu, wanda za mu tattauna akan shi cikin wannan maudu'i in Allah ya ba mu iko, shine riko da asbab waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da su. Wannan baya kore tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma abu na gaba shine matsalolin da matasa suke cin karo da su, daga ina suka samo asali game da neman dukiya kenan, sannan kuma ya za a yi a samu mafita a cikin waɗannan al'amura. Daga nan kuma darasinmu insha Allahu ta'ala ya kawo ƙarshe. Abu na farko shine abin da ya shafi matsayin dukiya a musulunci. Musulunci yana kallon dukiya ta hanyar al-maqasidu sitta. Akwai abubuwa guda shida waɗanda musulunci ya yi umarni da a kiyaye su in dai ana son rayuwa ta tsayu. Al-maqasidu sitta, yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su sosai, saboda irin yadda duniya ta canza, duk inda aka je aka dawo ba za a ƙetare waɗannan abubuwa guda shida ba. Na farko, hifzuddin, musulunci ya ce a kiyaye addini. na biyu hifzun nafs a kiyaye rayuwa na uku hifzul mal a kiyaye dukiya na hudu hifzul aql a kiyaye hankali na biyar hifzul ird a kiyaye mutuncin mutane na shidda hifzun nasab a kiyaye dangantaka ta mutane dan an ce dangantaka mace kada ta je ta yi aure ta yi zina ta kawo da a cikin wata fami wadda ba nata ba to waɗanga abubuwa guda shida su ne aikin minister de l'interieur ta musulunci inda za a samu minister de l'interieur kada a zo ana wasa da hankalin mutane ana cewa ai musulunci bai tsara waɗannan abubuwa ba ƙarya ne ko dai kai jahili ne ko kuma kai mai son rai ne babu wani abu wanda musulunci bai magana akan shi ba dan haka minister de l'interieur aikin shi a musulunci shine waɗannan abubuwa guda shida ya kiyaye addinin mutane kada a zo ana zagin addinin mutane a yi shiru ko a kawo ma mutane abinda zai ruguza musu addinin su ko ya bata musu addinin su minister de l'interieur aikin ta shine kuma ta kiyaye rayukan mutane kada aje ana kashe wanda bai ji bai gani ba minister de l'interieur aikin ta shine a kiyaye dukiyoyin mutane kada a bar ƴan fashi suna daukar dukiya suna yin yadda suka ga dama da ita balma ba ma ƴan fashi ba kada a bar wani ma'aikaci ya dauki dukiyar mutane ya rinka yin yadda yake so da ita babu wani hukunci na hudu a kiyaye hankulan mutane a barbari ana shigo ma mutane da kwaya a shigo da kwaya ko giya abinda duk yake bugar da hankali babu bambanci tsakanin kwaya da daga da kuma giya amma saboda su suna shan giya sai suka bari a shigo da giya tunda ƴaƴan suna shan giya sai suka bari a shigo da giya kuma ba ta da wani hukunci halacce saboda kayan turawa ce giya wadda dan Afrika ya saba sha burkutu wadda ake yi da hatsi da dawa ta bace amma giya wadda turawa suke kawowa to ita wannan bata da matsala halacci shi yasa ɗaya daga cikin prime minister kasar Belgique lokacin da zasu turo missionaire en mission wadanda zasu zo Afrika waɗanda za su zo Afrika saboda su yi tallar kristanci yasa to mun tura ku ne saboda abubuwa guda biyu na farko saboda ku yada addinin da muke akan shi bayan kun yada addinin da muke akan shi na biyu kar ku manta da tattalin arzikin mu idan kuka zo ku hana musu shan giya wanda suke yi a kasashen su amma ta mu giya kada ku ce haramun ce Yesu almasihu ya yarda a sha giya in dai daga ture take kaga wannan ya zan banna addinin ba miƙaƙƙen addini bane shi yasa lokacin da suka zo Afrika a cikin addinin kristanci ba auren mata biyu to da suka zo suka iske African wani da mata 40 sarki da mata 40 yanzu da an ce za a shiga kristanci kuma sai ya rabu da mata kaga an samu matsala sai ce bai dan Afrika ya saba tara mata sai suka je suka yi shawara sai suka ce Yesu almasihu ya ce yan Afrika ne ana yin mata haidu biyu to a kiyaye dukiyar mutane a kiyaye hankulan mutane a kiyaye mutuncin mutane kada a shiga cikin kafafen yaɗa labarai ko kuma wata kafa a rinka zagin mutane ba gaira ba sabab abu na shida shine muka ce a kiyaye dangantaka babu zina alhali ko yanzu ku ita zina tana daga cikin abin da ke kawo ci gaban ƙasa a wajensu domin karuwai suna bada empo to kenan tunda suna bada empo ci gaba ne kuma tunda an ce le Niger est un pays laïque ƙasa ce wadda ba ruwanta da addini kenan idan yarinya ta kai 18 yaro ya kai 18 idan suka yi zina wannan ba zina bace sai liberté yancin su ne su biya bukatar su to a gurguje dai a takaice shine cewa ita dukiya tana daga cikin abubuwa guda shidda waɗanda musulunci yace a kare su indai ana son duniya ta zama lafiya sai musulunci ya dauki mataki cewa duk wanda ya saci dukiya barawo akwai hukuncin da za a yi masa to amma nan ma akwai matsala menene matsala saboda kullum ana cewa musulunci yace a yanke hannun mutum kullum ana cewa musulunci yace a yanke hannun mutum anan in mutum yayi sata akwai sharuɗa amma ba a faɗa waɗannan sharuɗa shine sai ya saci abin da kai nisabi sai ya balaga duk ina waɗannan duk ba a kawo su ba sannan kuma sai in ya an tabbatar da satar da yayi babu shubha in ɗa ne ya ɗauki kuɗin baban shi na akwai shubha in ma'aikaci ne wanda mai gidan shi bai biya shi ba na akwai shubha kowane irin hukunci da musulunci ya ce sai an samu abu na farko tawaffur shurut sharuɗa gaba ɗaya sai sun cika wantifa'ul mawani' kuma sai an samu babu wani abu wanda zai hana azartar da hukunci mutum ya saci dukiya in akwai shubha ba za a yanke mishi hannu ba mata don ta saci dukiyar mijinta za a ce haramun ne amma ba za a je a yanke mata hannu ba amma saboda talla da yakar addinin musulunci shi yake sa ba su kawo wannan magana ba su faɗin ina sharuɗar da musulunci ya ce sannan kuma ina abubuwan da ke hana koda sharuɗa sun cika a zartar da hukunci akan mutum wannan duk ɗalibin duk malami na fiqhu duk mutumin da yake bincike a shari'a ta musulunci in bai san wannan ka'ida ba ya halaka an gane ko ma'ana duk abin da anka ce hukuncin shi kaza to a duba sharuɗa sun cika ko ba su cika ba bayan sharuɗan sun cika shin babu abin da ya hana azartar da hukuncin sannan ne za a azartar da hukuncin ina fatan kun fahimci wannan da kyau to dan haka ba yau ne aka saba suka ba yau ne aka saba suka zuwa ga waɗannan abubuwan ba ko zamanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da rayuwa an yi suka ga alqur'ani an yi suka zuwa ga Allah an yi suka zuwa ga sahabbai kenan kai dan kana almajiri mai wa'azi ko kana musulmi dan an soke ka ba yau aka saba ba Allah ya faɗa wannan abu ne wanda zai zo sunna ce wal aqibatu amalil muttaqin Allah yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ذاكو ji maganganu masu yawa shi yasa kafafen yada labarai suna zagin musulunci tele a zagi addinin musulunci ko ba haka ba internet a zagi addinin musulunci da abin da ya kama da haka wannan ba wani abu bane wanda ba za mu ji shi ba a'a Allah ce zaku ji mai yawa ko wani minti ko wani second ko wace awa ko wace rana ko wani sati ko wani wata ko wace shekara wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan katira amma magani Allah ya bamu magani yace wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur indai akwai tsoron Allah akwai hakuri to za a ci nasara shine babban abin da musulmi suka rasa a duniyar yau duk abin da za a yi Allah ya ce in an kai wannan da taimakon Allah da muke nema da nasara da muke nema maganin su abubuwa guda biyu tsoron Allah da haƙuri to amma babban matsalar da take faruwa ga musulmi suna son Allah ya taimake su amma babu haƙuri babu tsoron Allah sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka kai wajen yakin Badar Allah ya faɗa musu in suna so su ci nasara ga magani bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in tasbiru kaga sharadi na in dai akai hakuri watattaqu aka ji tsoron Allah to wa ya'tukum min fawrihim hadha suka zo muku yanzu-yanzun nan ko da yanzu suka zo yumdidukum rabbukum ubangijinku Allah subhanahu wataala zai ba ku sakamako ashe sharadi yana tare da jawabi to musulmi yanzu sun ki cika sharuddan su amma suna jira Allah ya taimake su tsoron Allah ya gushe daga cikin zukata ya koma ga baki in ka ce mutum ka ji tsoron Allah sai ce to mini Allah kuma yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to shi annabi me yayi da Allah ya ce ma ya kai annabi ka ji tsoron Allah kai ka yi annabi jin tsoron Allah ne annabi Yusuf alaihi salam ya ci karo da abubuwa da dama a rayuwarsa na farko an shirya an kitsa kashe shi na biyu an sayar da shi a matsayin bawa ko mun ce ƴan uwan shi sun sayar da shi ga waɗancan mutane sannan suka je suka sayar da shi ko ku waɗancan mutane sun je sun sayar da shi ba tare da sun sai shi ga ƴan uwa ba akwai khilafi tsakanin malamai kaga mutumin da aka shirya kashe shi in mutum ya mutu yana samun ci gaba Allah ya ketarar da shi abu na biyu aka sayar da shi yana karamin yaro lokacin da bai iya kare ma kanshi komai abu na uku aka sayar da shi a garin da bai da kowa bai da gata in ba Allah ba abu na hudu ya koma gidan manya waɗanda ko a ƙasar waɗanda ba bayi ba suna da izi suna da iko a kansu abu na gaba ya zamanto bawa ƙarƙashin mace mace ce take juyar da shi kadibi annabin Allah a ce mace ke bashi umurni saboda hikima ta Ubangiji abu na gaba gashi bako an gane ko abu na gaba ya je gidan kasu to kaga duka waɗanda abubuwa sai dai obstacle waɗanda suke hana ɗan adam ya zama wani abu a duniya amma dukkan su gaba ɗaya sai da ya ketare su ya kai babban matsayi da ƴan uwan shi suka yi mamakin irin matsayin da Allah ya kai shi ni ya gaya musu Allah yake ba mu labari falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur wa ji'na bi bida'atin musjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه يدع الأمر جيكي من يتقي وان يجزء الله ويصبر ييها قري to tabbas Allah zai bashi nasara fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin to amma yanzu musulmi sun ki kiyaye dokokin Allah yadda ake fet ta 31 a Isra'ila da New York da Paris da Tokyo da Beijing haka ake yin ta a yamai waɗanda suke cewa Allah uku ne kuna taya su yadda suke mu'amala da riba haka kike mu'amala da riba buku damu da sallah ba sallah wasa aka dauke ta in an ga dama ayi wani mashina cikin kwanji to yanzu haka Allah subhanahu wataala sai a zo a daga hannu a ce Allahumma sunna al qawmil kafirina shike dai Allah ya taimake ku ina ta kawa sai an samu sharuɗa sun ce ka kuma ba a samu abin da ya hana ba mun fahimci wannan dake ko Allah ya taimake mu to dan haka wannan matashi ya ce kan abubuwa guda shidda da musulunci ya ce a tsare su hukuncin dukiya a musulunci dukiya tana da hali guda hudu an gane ko wato na farko a ina aka same ta masdar dukiya a ina aka same ta na biyu a ina aka saka waɗannan su ne abubuwa guda biyu da dukiya take bukata a musulunci
duk economy ta musulunci da ake cewa musulunci bai da economy zamu zo mu bayani wannan ƙarya ne amma abubuwa biyu musulunci yake kallo domin dukiya tana yiwa a same ta ta hanyar haram a ciyar da ita ta hanyar haram ba ruwan Allah da ita mutum ya gina gidan giya ya samu kuɗi kuma ya je wal iyadu billah ya yi zina da waɗannan kuɗaɗen kaga an same ta ta hanyar haram an kashe ta ta hanyar haram ba ruwan Allah da wannan dukiya dukiya ta biyu an same ta ta hanyar haram an ciyar da ita ta hanyar halal ita ma wannan dukiya ba ruwan Allah subhanahu wataala da ita mutumin da yaje ya gina gidan giya ya samu kuɗi ta hanyar haram mutumin da ya gina gidan giya ya samu kuɗi sai ya gina masallaci ba ruwan musulunci da wannan aikin da yayi karuwa ta je ta yi karuwancinta bayan ta kare karuwanci sai ta je ta gina masallaci da waɗannan kuɗaɗen don haka ba ruwan musulunci da wannan hali na uku dukiyar da aka samu ta hanyar halal amma aka sa ta hanyar haram ba ruwan Allah da ita mutum zai je yayi aiki ya samu kuɗi amma kuma ya je ya sha giya mutum zai je yayi aiki ya samu kuɗi ya je ya bar kuɗi ya kallon match Barcelona da Real Madrid da Arsenal da koci tambadodi na duniya ne ga sunan to wannan dukiya ba ruwan Allah da aikin da aka yi da ita hali na hudu shine a samu dukiya ta hanyar halal a sa ta cikin hanyar halal to wannan ita ce mai albarka ita ce Allah subhanahu wataala ya yarda da ita ka je ka yi aiki ka samu kuɗi sai ka je kai sai sutura ka sa ko ka ci abinci ko ka yi aure ko abin da ya kama da haka hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin sahihin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba inna Allah ta'ala lalle Allah tayyib sarkakake ne لا يقبل الا طيب با يكرب ابو سيمن سنتي malamai sun tattauna akan ka'ida usuliyya anan da an ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ya kamata ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce ya ayyuhan nas wadansu daga cikin malamai suke cewa nan ya ayyuhan nas da aka ce ya ayyuhal ladina amanu ake nufi ya ku da kuka yi ibada domin kafiri ba a ce mishi kaza haram kaza halal an gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ya ayyuhan nas hatta da kafirai sun shigo ciki sai dai sharɗin imani an basu cika ba domin bannan da suke aikatawa za a yi musu hisabi akan ta ka'ida ce usuliyya halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a shin kafirai ana musu magana sallah da azumi da zakka waɗansu malamai suka ce a'a a dace su yi imani sannan a zance azumi da zakka waɗansu suka ce a'a a gaya musu aqida kuma a gaya musu zakka da hajji don duk abin da Allah ya wajabta musu ne shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tura shi ne zuwa ga duniya gaba daya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun kuma kafirai da aka tambaye su ranar tashin alkiyama ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin abu na farko da suka bayyana suka ce ba mu yi sallah ba kaga inda ba za a yi musu magana akan tabbata ba za su ce lam nakum min al-musallin ba to kaga kenan wannan mun ba da hukuncin dukiya ne a musulunci ta hanyar al-masdar masdar ta inda za a samo ta al-masraf ta inda za a sata amma bari mu takaita dan bayani kan masdar da kuma kan masraf ana samun dukiya ta halal ko dai ta hanyar gado ka gaji dukiya ga mahaifinka ayoyin suratul nisa sun yi bayani yadda gado yake da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu Nabi, ana samun dukiya ta hanyar kyauta, wani ya baka kyauta. Abu na uku, ana samun dukiya ta hanyar sadaka. Sadaka kuma kala biyu ce, akwai sadaka ta wajibi, zakka, Allah ya kira ta sadaka. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allaf wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Akwai sadaka wanda ba ta wajibi ba, ka hadu da almajiri ka bashi. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. To bayan sadaka, bayan zakka, ana samun dukiya, an gane ko, ta hanyar aiki. Mutum yayi aiki wanda shari'a ta yarda da shi, noma idan mutum yayi zai samu kuɗi, aikin gwamnati idan mutum yayi zai samu kuɗi, karantarwa idan mutum yayi zai samu kuɗi, to su ne wato almasta, inda ake samun kuɗi. Ya zama to kyauta ne, gado ne, sadaka ce, zakka ce, aiki mutum ya samu dukiya. Shi yasa Turawa da suka waye, idan aka ga mutum da kuɗi, ba kuɗin ake kalla ba, za a bincika a ina ya samu wannan kuɗi. Mu kuma yanzu Afrika da ƙasashen musulmi, a'a, mu dai mu ga kuɗi. In dai an ga kuɗi, to shikenan ka zan dan halatta, in ba ka da kuɗi ka zan shege. To, yanzu shege in ya zo neman aure, mai uba ya zo neman aure, amma shege na da kuɗi, kuma wannan mai uba bai da kuɗi, wa zai samu? To, kaga ai an yi canza. A aikace haka da, amma a faɗa ne abu ba za a faɗa ba. Kuma in kana so a bincika, mun sani ba wai abu ne wanda duniyar mu ta riga ta san shi. To, don haka su Turawa, kafin a baka aiki sai an san nawa kan mallaka, indai duke al'umma za a baka amana. Bayan an san abin da kan mallaka, kuma sai a bi salarkinka a gani, in an ga dukiya wadda tafi karfin salarkinka a bincika. Mu ko nan yanzu, Allahu a'lamu, ba a san me kan mallaka ba, kuma bayan shekara ɗaya biyu za ka mallaki dukiyar da mutum 100,000 ba su mallaki wannan dukiya ba, kuma ba a magana. To kun ga yadda musulunci ya bayyi bayani, ba wai wani abu da Turawa suka kawo shi ba. Al-masdar, a ina ka samu waɗannan kuɗin? Yarinya, an san iyayenta cikin gidan haya suke, da ke suke biyan kuɗin ɗaki, jika 30 ko jika 50, sai gata da portable na jika 500, gata da mota ta 1,700,000, ba a tambaya. Sai a yi shuru, sai a ce ba a tambaya, ba a tambaya. Ba a tambaya, to in ba a tambaya nan duniya ba, lafiya ba za a yi tambaya ba. Allah ya kyauta. To sai al-masraf, inda ake sa dukiya, inda ake sa dukiya cikin ayyuka na da'a. Kaga ana gina gida da dukiya, ana gina masallaci da dukiya, ana gina makaranta da dukiya, ko ba haka ba, ana gina rijiya. Ana taimako, wato inda ake sa ta, ko ina ana sa war dukiya. Shi yasa masraf nan ba a kaida shi wuri guda, sai dai a ce tiyarwa ta wajibi, ko inda Allah ya wajabta dole sai an sa dukiya, da kuma inda Allah ya bar inda za a sa dukiya ta hanyar abin nan, wato wurare dai masu yawa. Allah ya ce yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. يَسْأَلُونَكَ سُنَّةَ تَنبِيهِكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ مِيذَاسُ تِيَرْوَا كَغَ سُوتَن زَامَنِن صَحَابَيْ نَمَنْزُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيشِي غَرِيسُ سُنَّة نِيمَن إِنَا زَاسُ سَا دُكِيَرْسُ يَنْزُو كُو وَعَذِي نِي أَكِي يِي أَنَا تُوَا مُتَانِي سُو كَاوُو دُكِي أَيْ أَكِي اللَّهُ سُنَّة تِي مَلَّمَن نَهَا دُن مُنْ غَانِي بِسُ غَرِيمُ نَا سُكِي رَايُوا banza ta suka su da kuɗin mu da an kai kaza, yanzu da an ga malami da wani abu sai a ce kuɗin mutane. Su tambaye suka ina ne za a sa, yanzu ko abin kumiya da musulmi suke yi, wutan masallaci aka yankewa, in an ka bincika turawa mil sun san ne mutum guda ya fi karfin turawa mil sun kisan na shekara 10 amma ga wata masallaci an yanke sai a tashi ai wa aje a ce a taimaka sai a bada dala 2 dala 3 sai a samu turawa sa gobe a sake yin wa'azi a samu turuwa sa jibi a sake wa'azi sai an yi kwana 15 sai a samu kudin biyan wutar masallaci ni a turuwa min san kisan subhanallah shi yasa Allah ce ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha mawaki sai yazo ana jefa mai indi kago goma ya buhu da kai amma malam yace jama'a masallaci ga fakir abiya ba ma sai an bade ba jika uku da rabi sai a sati bi Allah yake uta to dan haka wannan shi dai ne abinda zan ce a guguje saboda lokacin da mu ba yawa ne da shi ba nuktar mu ta biyu sai ahammiyatul mal fil islam muhimmancin dukiya a musulunci duk wani economist na duniya bai san kimar dukiya ba irin Allah da ya halicce ta sai Allah subhanahu wataala a cikin suratu an-nisa yake cewa wala tu'tu sufaha'a أموالكم التي جعل الله لكم قياما أو تقراء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إمام نافع وأنه سكر انتاوى دورش ده إمام ابن عامر دام من القراءة ودا قوما وأنه سكر تبتا ده منذ صلى الله عليه وآله وسلم ده واسكت أنت قراءة إبو ده بكي بكي بني A'a, bakwai su ne sun ka shahara ga bakin mutane, amma kira'o'in da sun ka inganta daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira'o'i ne guda 10. Ba lokacin karatunsu bane da duka sai mun faɗi su. Amma abinda nake so in ce nan, qurra guda 8 sun karanta qiyaman. Qurra guda 2 da Nafi' da kuma Ibn Amir sun karanta da qiyaman. To ya ce qiyaman shine tsayuwa qiyaman shi ma tsayuwa duka masdar ne malamai suke cewa ana cewa qama qiya yaqumu qiyaman ko qama yaqumu qiyaman fi'al duk da yake malamai sun ce a cikin yaren larabci fi'al a masdar yayi karamci kwarai saghura sai a ce sigharan shine masdar kabura kibaran shabi'a ko ba haka ba shiba'an yayi karamci amma dai akwai shi to nan qiyaman menene ya qiyaman sai malamai suka ce eh an ce qama shine mi ya tsayu qama yayi mi ya tsayu sai Allah ce amwalakum dukiyarku malamai suka ce Allah ya ce amwalakum bai ce amwalahum ba alhali ko ya ce wala tu'tu sufaha'a murgun ce amwalahum sai ce amwalakum wani sai ce akwai kuskure cikin alqur'ani a'a nan da yace amwalakum saboda dukiyar kai an ka ba yanzu hannunka take kenan kai ne responsible kanka sai an ka danganta ta zuwa gare ka wadansu malamai suka ce a'a abin da yasa an ka ce amwalakum saboda dukiya ba ta mutum guda bace ta al'umma ce in Allah ya baka kuɗi ba kai kadai ne an ka ba ba a'a al'umma aka ce ka taimaka ma mai kuɗi kamfanin sa da ake aiki da shi kadai zai yi aikin da ba zai samu wannan dukiya ba kenan dukiyar ta mu ce gaba daya to qiyaman tsayuwa sai malamai suka ce al-malu asbul haya shi ita dukiya ita ce jijiyar rayuwa dan adam yana iya motsawa babu jijiya to babu abin da ke iya motsawa a duniya ba tare da dukiya ba to an ce qiyaman kafin wani mawaki ya zo ya ce tsakanin dan adam da kudi duk wata harka sai kana da kudi ko ba haka ba a'a qiyaman Allah ya ce mata ita ta tsayuwar rayuwa kuma Allah na ya sanya ta haka domin jarabawa ka koma cikin littafin muqama ta al-hariri a muqamar dinariya kaga yadda kudi suke da muhimmanci a rayuwa ya za mu yi mu gane dukiya ita ce tsayuwa a rayuwa za mu ga cewa duk inda Allah zai ce a yi jihadi sai Allah ce a yi jihadi da rayuka kuma a yi jihadi da dukiya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da kawunanku ku je ku yi yaƙi kuma ku yi jihadi da dukiyarku ashe dukiya tana daga cikin abin da ake neman aljanna da ita to tunda Allah ya ce dukiya ita ce komi kashin bayan tafiyar al'amuran rayuwa duk wani bayani wanda za a yi ko wani sektar da za mu shiga sai mu ga cewa ashe dukiya ita ce asalin ko wani irin proje da ake son a gabatar domin dan adam yana da tunani ide amma kuma ide ita kadai ba ta isa sai da mi sai da kuɗi dan adam yana da ide amma ide ba ta isa sai da kuɗi to wannan yake nuna wani muhimmancin dukiya kamfuna in babu kuɗi za su ruguje gwamnati in babu kuɗi babu biyan ma'aikata za ta mi za ta ruguje aure tsakanin mata da miji babu kuɗin kayan miya akwai aure indai an kai sati guda zuwa satin nan nabi tana cewa kai ka gyara ko kuma mu san yadda za a yi ko ba haka ba kana son ka sai mota sai da mi kuɗi wannan last speaker yanzu da muke wa'azi da ita ha sai da kuɗi lakwal yanzu sai da kuɗi indai kana son ɗanka ya samu karatu mai kyau in ka je kasuwa habube ne kace baka da kuɗi a baka kaya za a baka kaya sai a ce mu police ga wani barawo nan kuku ga wani mahaukaci to dan haka Allah ya rigai kowa yin bayanin menene dukiya ba wannan bai zo kowa yake mana dukiya tsakanin dan adam da kuɗi ko kuma a nuna kuɗi suna da muhimmanci a kiyaman Allah ya ce mata wato Qur'ani yana magana ne da kalmomi masu ɗaukan ma'anoni masu yawa wannan a gurgujina nake bada su saboda kun san lokacin namu bai da yawa abu na uku sai al-iqtisad fil islam economy a musulunci kun san saboda musulmi sun jahilci addini duk wani wanda ya kawo wata magana sai ce ai babu ta a musulunci shi yasa yanzu waɗanda suka yi boko suke ganin cewa ai boko kamar an wuce Qur'ani an wuce zamanin Qur'ani saboda shi bai karanta musuluncin ba bai san musulunci sai ce ai babu economy an islam ya fa economy an islam to sai mu ce zakka tana da alaka da economy ko ba ta da alaka da economy aike abu na biyu riba tana da alaka da economy ko ba ta da alaka da economy kasuwanci yana da alaka saye da tayarwa tunda Allah ya yi bayanin kasuwanci a cikin Al-Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kuma riba Allah ya ce yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat zakka kuma Allah ya ce a bada zakka kuma Allah ya ce a ciyar da dukiya cikin aikin alkhairi wannan duk ba economy bace le projet projet na ciyar da miskinai da mi wannan duk zance ne na economy to amma da yawan waɗanda suka jahilci abinda an musulunci sai su ce a cikin musulunci babu economy wasu kuma su ce a'a musulunci ya gajiya an wuce irin economy ta musulunci sunan economy a musulunci ana kiran shi al-iqtisad kalima ce wadda ta zo asalinta daga al-qasdu shine nufata waqsid fi mashika waghdud min sautik haka Luqman ya ce wa ɗansa waqsid ka taƙaita tsakatsakiya to sai aka ƙara alif wa ta kamar yadda muke cewa qatala iqtatala kenan qasada iqtasada sai an kace al-iqtisad shine masdar taƙaitawa menene yasa anka kira shi al-iqtisad a musulunci saboda dukiya abu ce mai tsada ba a son a yi wasa da ita duk wanda ya ce yana da dukiya zai yi amfani da dukiya ya ta kashi bai lissafi ina za a samu matsala fa'it shi yasa Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutuha kullal basṭ fa taq'uda maluman mahsura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik kada ka sanya hannunka lankwashe ko daure ga wuyanka ba wai ana nufin a'a ka dauki wani abu ka daure wuyanka ba ma'ana kada ka zamanto baka basuwa da zabarmanci idan mutum bai bada kuɗi me ake ce mishi eh kamba sando hannun shi yana yayi mi yayi tauri to ai ba tauri da ba hannun shi in ka taba kana je hannun bai da tauri ko amma abinda ake nufi bai bayarwa to shine wala taji aliyya daka maghluta ila uluqika ba wai alwayin masu kudi ka su dauki hannun su su azana mu ba shine Allah yake nufi ba a'a ka su zaman to ba su bayarwa wala tabsutuha kull albasat kada ka saki hannunka gaba ɗaya ka bude shi ba wai adadin kuma ka bude ba a'a ya zaman to kai kowa zo ka bashi har abin da gare ka na lalura ka ta yau da gobe fataqauda maluman mahsura sai ka zaman to maluman abin zargi mahsuran mai nadama an gane ko kuma Allah ce in za a ciyar miza ai taka tsakiya wallabina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama wannan duk economy ce kada ya zama to an yi aure duk abinda amarya tace a kawo da an yi wata uku sai a kasa kare a ga mata gaskiya a bari jarin nan wa a rinka tiya sallusun in tace ba ta raba a ce wallahi wata rana harka za ta lalace dan in jarin nan ya kai kasa wallahi za ta barka to shi yasa musulunci sai ya zance riba don a nuna muku ekonomi domin riba tana ɗauke da illoli sai waɗansu suka ce ai wannan in dai interen bai wuce 2% ba 2% ai ba wani abu wani ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kar ku ci riba ninkin baninkin in ba ninkin baninkin bane ya halatta da shi ne zo suke tallan bankuna da mallaman da ke kare wannan system kin to da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa nan yana zance ne kan abinda suke yi can da na jahiliya yana magana abinda suke akan shi na jahiliya Allah yana magana ne akan abinda suke akan shi na jahiliya suna amsar riban ninkin baninkin ba wai ana nufin ɗan kadan ta halatta ba meye dalilin kadan ba ta halatta ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku da kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ku bar duk abin da yake da alaka da riba komi karamcin shi ma baqiya ko ma menene karami ne ko babba ismul mawsul yana da alaka da al'umum kamar yadda malaman usulul fiqh suke faɗa to don haka waɗanda suka ce ba su yarda ba riba ai babu ta da matsala sai gashi America an yi wani abin ban mamaki a ƙasar America aka yi wani abin ban mamaki shine manya-manyan bankuna sun tai fayit banki wanda ke mu'amala da riba ya tai fayit banki wanda bai mu'amala da riba bai tai fayit ba ma'ana an ce fayit sun ruguje lokacin Obama yana shugaban ƙasar America to sai suka yi mamaki ga mai amsar riba ya amsa kuɗi masu yawa ya kai ƙasa amma wanda bai amsar riba kuma bai kai ƙasa ba ya akai haka sai aka rasa yadda aka yi sai Obama a matsayin shi na shugaban ƙasar America ya ce a yi musu bincike a gano ya akai haka tunda su mutane ne masu bincike ba irin mu bane Afirka da mutum da kasashen musulmi ko wacce to wai koshi sai shi faɗa abin da yake so ba tare da an yi bincike ba an gano menene dalili ashe alqur'ani yayi bayanin wannan Allah ya ce yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afid yamhaqu Allahu ar-riba Allah yana tauye dukiyar riba ya ɗebe mata albarka wa yurbi sadaqat kuma Allah yana sanya albarka ya haɓakar da dukiyar da ake yin sadaqa a cikinta malaman i'jaz na alqur'ani mu'jiza ta alqur'ani suke cewa in ka kalli waɗannan kalmomin a zahirinsu kwantarar da kwantarar ne aka haɗa in an ce ar-riba da larabci shine az-ziyada abinda ya karu riba a zahiri kari ne ko ba haka nan bane wanda ya bada 1 million ya zo ya amshi 1 million san mil kari ne ko ba kari ba a zahiri kari ne to sai Allah ce yamhaqu Allah yana ɗebe mishi albarka to kaga du bankunan dake America masu aiki da riba sai mi sai Allah ɗebe albarka wa yurbi sadaqat Allah yana yurbi kaga yana karar da sadaqat sadaqa sadaqa a zahiri raguwa ce ko wanda yake da dala 100 ya bada dala 10 ya rubu ko bai rubu ba amma sai Allah ce yurbi yana ƙara shi samai albarka kaga a boye albarka take shine bambancin ijazul qur'ani kenan to kaga wannan ya isa mutane su yi imani inda suna ganewa kuma as-sadaqat kin da an ka sanya mata suna as-sadaqat kalima ce mai ziyada zaka ɗebe ta'un da alif domin daga sadaqa ne sai aka ce sadaqat to me yasa aka sanya mata suna sadaqat sadaqa ai muna cewa sadaka ko to me yasa ake kiranta sadaka domin gaskatawa ce cewa Allah yana bada sakamako ranar tashin alkiyama sadiq aboki saboda ka gaskata soyayyar da yake yi maka abinda ake kai mace da sunan shi sadaqi ko ba haka ba sai mu ce sadaki ko to ai sadaka din nan daga gaskiya ne wai yana nuna da gaske na mutumin da yana son wannan mata domin da an ce kawo sadaki in bai so yana kawo sadaki sai ya gaba to wannan al-i'jaz al-qur'ani kenan yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat dan haka iqtisadi akwai shi a musulunci muna da mazhaba manya-manya na ekonomi a duniya guda uku na farko akwai ar-ra'sumaliyya abinda ake cewa capitalism akwai ash-shuyu'iyya abinda ake cewa communist akwai al-ishtirakiyya shine wato abinda suke cewa socialist to duk waɗanga bannaci musulunci bai yarda da waɗannan tsarurruka amma bari mu bayani a gurguje saboda yau muna duniyar ilimi wani ma in ka faɗa ba wannan kalmomin mu bai ma san su ba kalima ta ra'asmaliya kalima ce wanda aka hada daga kalmomi guda uku ra'asu yana nufin kai mal yana nufin mi kuɗi sai aka ƙara ya'un da ta'un mazhaba mai bin kan kuɗi ma'ana yan jari hujja America da Turai Europe mazhaba su kenan in kana da kuɗi kai ke da tacewa a duniya kai ke da kamfunna kai ke zubawa a yi zaɓe kai ke taimaka ma wani ya kai ga mulki ra'asmaliya capitalism ma'ana yadda kake so haka za ka yi da mutane sai ash-shuyu'iyya shuyu'iyya kamar mutanen ƙasar China da Russia ƴan communist su kuma tsarinsu shine cewa dukiya ta al'umma ce an gane ko to dukiya ta al'umma ce kalma ta shuyu'iyya ta samo asali da riga wato shuyu'a shine abin da yayi yadu innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu tashi'a ta yadu wai dukiya ta yadu ta zanta kowa da kowa sai al-ishtirakiyya shine dukiya ayi tarayya kowa da kowa dukiya zai tarayya da wani to duka musulunci da yazo sai ce a'a akwai abin da ake cewa al-milkiyya al-fardiyya mutum yana da izinin ya mallaki dukiyar shi ba a cewa dukiya ta kowa ce ta gwamnati ce don wannan zai sa kowa bai aiki amma kuma musulunci bai yarda da dukiyar ka ba ka sa ta gaba har ka zamanto kai za ka mallakan mutane ka sa su saba wa Allah kaga musulunci ya saba ma shuyu'iyya da ishtirakiyya da suka ce ba dan adam bai da izinin ya mallaki dukiya kamar yadda mutanen Rasha kamar yadda mutanen China suke tafiya kuma ya saba ma ra'asmaliya wanda yake da dukiya shine yake da magana a'a mai gaskiya shine yake da magana menene dalilin mu saboda mun shigo cikin yanayi mai wahala Allah ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah shine ya fifita sashen ku akan sashe ta hanyar arziki ba akan arziki dai ba nan ana magana ne kan arziki kan komai Allah ne fifita amma nan kan arziki saboda a gane duniya Allah ya arata ne akan tsarin mai kuɗi da ni da talaka to kenan kaga gwamnati ta amsa kudin mutane ta ce a kowa bai da izinin yayi arziki kowa na da izinin dukiya kaga ta kashe mutane su yi aiki kuma ta saba matsari na rayuwa kuma musulunci bai da dukiya ka ba ta zaman to sai da kai tsagawa akan mutane inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna manfatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah kada kai alfahari da dukiyarka kada ka sa dukiyarka wajen sabon Allah kada dukiyarka ta mayar da kai wani Allah ne wanda kai ba a isa a ce ba a'a ba inna Allah la yuhibbu alfarihin to kaga yadda musulunci duk ya saba waɗannan mazhabobin guda uku wani zai iya tambaya ya ce to wai me yasa Allah bai ba ko kuɗi a huta ko ba haka ba wani na iya wannan tambaya ci ya kamata a ce an ba ko kuɗi tunda dai kuɗi ne mutane suka rikici kansu sai a ce a bari kaji akwai hikima Allah ya ce walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard da Allah ya ba kowa kuɗi da duniya ba ta zamewa saboda da yawan talakawa da kaga suna da ladabi da biyayya wallahi kuɗi ne abba wani da kaga suna yawan gaisawa da kaga suna wallahi kuɗi ne abba na rantse da Allah inda shi na da kuɗi wallahi da duniya ba ta zama lahiya da yawan mutane suna da munanan niyoyi waɗanda ba su da kyau amma abin da yasa suke kwantawa saboda ba su da yadda za su yi su tabbatar da abin da suke so wani inda shi na da kuɗi da kacin da sai ya taimaka mai biya ba mutane ce ta yaki shi abin da gaburin shi a kashe mutane to shi yasa Allah ya ce walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard daga cikin dalilan da suka sa Allah bai ba kowa kuɗi ba saboda rayuwa ta tafi Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya mu ne muka rarraba musu rayuwarsu a nan duniya muka yi wani tela muka yi wani soja muka yi wani malami muka yi wani kaza muka yi wani kaza aka rarraba mu kowa aikin sa a rayuwa wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muka fifita sashensu akan sashe ta hanyar daraja dan mi sai Allah ta liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashensu ya riki sashe abin horewa wani ba zai gane ba amma bari mu bada misalai yanzu mutum yana da 1 miliyar wanga yana da 1 miliyar Allah ya ba kowa 1 miliyar duniya to shikenan sai ana son a gina ma gida mai 1 miliyar yana zuwa yabi mai 1 miliyar gina shi dauki birgi cikin rana to mu aje wannan wannan yana da 1 miliyar wannan yana da 1 miliyar sai motar wannan ta lalace wannan yana zuwa ya je mai wannan gyaran mota to wannan yana da 1 miliyar wannan yana da 1 miliyar sai salakan gidan wannan ta cika da kashi wannan na zuwa kwashi wannan yana da 1 miliya wannan yana da 1 miliya wannan kuma yana son dumki wannan na da wani dumki cikin su babu to liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashen su ya riki sashe abin horewa sashen su ya riki sashe abin horewa wani yayi ma wani aiki shi yasa Allah bai ba kowa kuɗi ba in kana da kuɗi shikenan su ne za su hada alaka tsakanin musulmi da kafiri yanzu mutanen kasashen musulmi suna zuwa China su siyo kaya ko babu ko ba su zuwa suna zuwa mutanen China sun yarda da addinin mu ba su yarda ba amma in mun ba su kuɗi ba suna ba mu kaya ko ba su babu shi ne Allah su kuɗi ban tantance musu Allah duk ba su yarda ba kuɗi kawai ko nan ko akwai mutanen da dan kati musu don Allah ba su yarda amma inda ka kawo kuɗi shike ne magana ya kare kun fahimta ko to dan haka hikima ce ta Ubangiji ba sai ya ba kowa dukiya ba dan in an ba kowa dukiya to duniyar ba za ta zamnu ba sannan in an ba kowa dukiya wani ba zai mai wani aiki ba nahnu qasamna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون رحمة الله itace mafi alkhairi da abin mutane suke tarawa dan duk abin da ka tara a nan duniya zaka bar shi kuma in ka wace amfani da shi to in baka yi amfani da shi ba dai ka tara ne gaban za ka je kiyama gaban Allah za a yi maka tambayoyi kan duken da ka tara to ga dukkan alamu lokaci ya matso kwarai da gaske kuma cikin abubuwa guda shida da muka ce za mu tabo guda uku ne muka yi kunga nuqta muta al-islam dinu aqidatin wa ibadatin wa shari'atin wa haya mu bayani akan shi ba wannan kuma abu ne wanda yake na bukatar ai bayani kan shi abu nabiyu al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah riqo da sababi wannan ba shike nuna cewa mutum bai dogara ga Allah ba bayani ne wanda yake shi ma shi na alaka da dukiya abu na uku ma abin da ya kamata ma mu fada da karatu kan shi matasa irin yadda ya kamata a ce sun tashi kan neman dukiya da kuma me yake hana su tashi su da kufa kan neman dukiya wannan mawdu'i ne kuma abubuwa ne da ya kamata a tattauna kan su to amma ba mu sani ba tana yiwa wani lokaci in akwai rayuwa Allah ya ba mu iko muna iya waɗannan abubuwa mu aje su insha Allah ta'ala sai a zo sai a tattauna kansu domin a wayar ma yan uwa da kai kan irin waɗannan matsaloli saboda duniyar da muke cikin ta ta sa'a duniyar jiya akwai abubuwa da dama da suke faruwa waɗanda musulmi sun ma jahilci me ake nufi da waɗannan abubuwa balle ma su san wani irin matsayi za su ba su ko wani irin hukunci ko wace aya ce ta dace da su ko wani hadisi ne ya dace da su daga kamata jaburki insha Allah ta'ala wani lokaci in Allah ya bada iko sai ku tunatar da ni wannan mawdu'in ana iya azo sai ayi ƙara sashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya saki haɗa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh